This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na yau, Talata 29 ga watan Satumba. Rahotanni daga birnin Makka na nuni da cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu yayin aikin hajjin bana ya haura zuwa 64.
Ko da za a ce ba Saudiya ba, ba kasashen musulmi ba, a ce dukkan duniya, a ce su za su kula da wannan wurin. Baka da dama ka ce yanzu shikenan ba za a samu wani lokaci da za a samu wani hatsari ba.
To dangane da haka ne yau abinda za mu so mu ji daga gare ku kenan akai shine, ya kamata a bar kasar Saudiya ita kadai ta ci gaba da shirya aikin haji ko kuma lokaci yayi da sauran kasashen musulmi ma za su shigo a yi da su? Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2026190548 ko kuma 2026190554. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wasu shaidu sun bayar da rahoton jin karan fashe-fashen bindiga da fashewa a babban birnin Burkina Faso a lokacin da sojojin kasar ke takura dogaran shugaban kasar da ke bayan juyin mulkin da bai samu nasara ba. An fara faɗan ne dai a yammacin yau Talata, mintuna kaɗan bayan da soji suka zagaye sansanin dogarawan da aka fi sani da RSP a Wagadugu, babban birnin kasar. Wakiliyar muryar Amurka Emily Lob ta aiko da rahoto daga Wagadugu, inda take cewa ta ji karan fashewar har biyu, suna kuma fitowa ne daga inda sojan suka zagaye sansanin dogarawan a yammacin yau Talata. Shugaban dogarawan General Gilbert Diendere ya je wani gidan rediyon kasar, inda ya kira ga magoya bayansa da su ajiye makamansu. Amma wakiliyar muryar Amurka Love ta aiko da rahoto kan cewa a lokacin da shugaban ya gama magana, ta ga dogarawan da sojojin kasar na musayar wuta a wajen sansaninsu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto a yau Talata da ya ce sama da 'yan gudun hijira 500,000 ne suka tsallaka tekun Baharum cikin wannan shekara domin neman kyakkyawar rayuwa a Turai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 515,000 masu neman mafaka sun fito daga kasashen da ake yaƙi da talauci a daba a gabas ta tsakiya da Afirka tun watan Janairu, a lokacin da mutane 383,000 suka isa kasar Girka. Wasu 129,000 kuma suka sauka Italiya. Har ila yau hukumar ta ce kusan mutane 3,000 ruwa ya halaka ko suka bace a saboda yawan mutanen da ake zubawa kan jiragen ruwa a lokacin tafiyar. Sama da rabin yawan mutane 'yan gudun hijirar da ke tururuwa zuwa Turai sun fito ne daga kasar Siriya, suna kokarin kaucewa yakin da ake fama da a shekaru hudu tsakanin sojojin Siriya da maharan da ke kokarin kawar da gwamnatin shugaban kasa Bashar al-Assad. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya da masu aikin agaji na Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bombardment da jiragen sama kasar Saudi Arabia suka kai akan gungun wasu masu halartar shagalin wani bikin daurin aure da ake gudanarwa a kudu maso gabashin kasar Yemen ya cira zuwa mutane akalla 130. Sai dai kuma jami'an jiragen saman sojojin haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta dai sun jima suna kai har-hare akan 'yan tawayen Houthi tun watan Maris. Sun karyata cewa su ne suka kai harin na jiya Litinin kan ƙauyen Wahija, a cewar mai magana da yawun sojan Brigadier General Ahmed Al-Asiri, wanda ya kira wannan a ƙage a matsayin ba gaskiya ba ne. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Talata cewar an kashe aƙalla mutane 2,355 cikin watanni 6 da suka wuce. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi duk ɓangarorin biyu da laifin kisan mutanen. Daga ƙarshe Birtaniya na shirin aika wa da sojojin wanzar da zaman lafiya har sama da 370 domin taimakawa sojojin ƙasashen Afirka da na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da suke a Somalia da Sudan ta Kudu. Prime Minister David Cameron ya fitar da sanarwar taimakon ajiye Litinin a taron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a birnin New York, inda sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da shugaban Amurka Barack Obama ke jagoranta. Majalisar Ɗinkin Duniya na tsammanin shugabannin ƙasashe guda 50 ne za su halarci wannan taro da kuma ba da ƙarin taimakon sojojin da suke aiki a faɗin duniya. Yanzu haka dai Ingila na da jimlar sojoji 290 a cikin wannan shirin na samar da sojin kiyaye sulhu, kuma kusan dukkansu suna ƙasar Cyprus ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu bude laika domin jin ra'ayoyinku kan batun ayyukan haji, bari mu faro takon a ƙasar Saudiya, inda kakakin hukumar kula da masu aikin haji na Najeriya Obama na ya bayyana cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu sanadiyar turmutsutsin da aka samu a wajen jefa shedan ya ƙaru. To kafin mu kai ga wannan rahoto, bari mu faro takon a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ɗazu-ɗazun nan wakilin mu Mahmud Lalo ya hira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mahmud, kana tare da mu ne kai tsaye?
Yawwa Grace, na tare da ke yanzu ina cikin kuma sarai sosai.
Yawwa, to menene jawabin na shugaban Najeriya ya kunsa?
To Grace, na samu na tattauna da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ɗazu-ɗazun nan bai fi mintuna kusan za a ci 10 ko 15 ba. Na mai tambayoyi da dama kan batun jawabinsa da ya yi jiya, inda ya yi min wato ƙarin bayani game da yadda ƙasashen Afirka musamman suka sa wato suka himmatu wajen su ga cewa sun tabbatar cewa an cimma muradin da aka shata 17 ɗin nan, inda ya yi bayani cewa lallai sai an haɗa kai, an ga cewa an wato kawar da duk wani bambance-bambance, saboda su waɗannan muradu suna da alaƙa da juna. Dole sai wani fanni ya tallafa ma wani fanni, a wato fanni. Sannan kuma na tambaye shi game da batun yaƙi da Boko Haram da ya yi magana a kai, inda ya ce lallai Najeriya tana haɗa kai da ƙasar Chadi da Kamaru da Nijar, wato ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi kenan, su ga cewa an kai gagaci wajen shawo kan matsalar Boko Haram. To hakan wannan bayanin da ya mun Grace ya sa na tambaye shi, na ce to amma kuma idan har gwamnatin Najeriya ta himmatu ya kai kuma wato kwanakin baya ran Asabar ta gabata a ce Najeriya ba ta halarci wani taro da aka tsara a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ba game da ƙasashen da ke wannan yankin tafkin Chadi, sai ce ai ba a ma sanar da su game da wannan batun taro ba. To ya kuma taɓo batutuwan 'yan matan Chibok, inda ya ce lallai wannan shi ma sun himmatu wajen ganin cewa an karɓo waɗannan mata, kuma ya ce a shirye suke kamar yadda ya mana bayani a hira da muka yi da shi. Lallai idan su ɗan ƙungiyar Boko Haram za su dawo da waɗannan mata sama 200 da suka kwashe ba tare da ƙwarzane a cikin kowane mutum ɗaya daga cikinsu ba, a shirye suke su ma a yi musu yafiya, wato a ba su wannan tsarin na yafewa cewa su dawo cikin mutane, ba za a musu komai ba.
Yawa, to dama ina so in tambaye ka cewan ya jaddada batun da ya yi cewan suna tattaunawa da wasu 'ya'yan ƙungiyar, domin lokacin da ya kawo ziyara nan Amurka, ziyararsa ta farko ya bayyana cewa sai sun san ainihin su wane ne shugabannin zahiri. Kawo yanzu bisa ga bayanan nasu sun san su wane ne shugabannin ƙungiyar ne da ake tattaunawa da waɗansu?
Kamar yadda ya bayani suna kan bincike ne har yanzu. Kin san Grace da yake wannan abu ne kamar yadda ya bayyana cewa ba abu ne da za a yi shi cikin hanzari ba, sai an tsaya an ba mu a hankali cikin tattara bayanan sirri abu dalla-dalla a san su wane ne suke fitowa su miƙa kansu su ce sun tuba ga irin wannan ayyuka da suke yi. To har kawo ga yanzu dai gwamnatin Najeriya ba ta bayyana ko a wani matsayi ake ba, amma dai shi abin da ya ce shi ne lallai a shirye suke idan za a dawo da matan nan su ba da tsarin wannan wato yafiya da ake na amnesty da ake faɗa a Turance ga su 'yan ƙungiyar ta Boko Haram.
Yawa, to Mahmud mun gode, sai a gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ka kawo mana cikakken hira taku da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To Mahmud Lalo kenan abokin aikinmu da ke zauren majalisar wato ɗinkin duniya a halin yanzu inda ake gudanar da taron koli. Mun gode kwarai da gaske. To bari mu koma wannan rahoton da muka riga muka bayyana tintini wato wannan batu na asarar rayuka da aka yi. Kamar yadda muka bayyana muku dazu-dazun nan shi wakilinmu Nasiru Adamu Alkadi yake binne maka a halin yanzu ya tattauna da Ubamana wanda ya bayyana cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu a wannan turmutsutsin ya haura zuwa 64.
Eh gaskiya ne an samu ƙarin 'yan Najeriya da suka rasu rayukansu. Mahajjatan Najeriya da suka rasu sun kai su 64, 71 kuma sun ji rauni. Har yanzu kuma muna neman 244. Yana abin yake shine mahajjata da suka bi jihohi suka zo ƙasa mai tsarki. Mutane 48 suka rasa rayukansu, guda 59 suka ji ciwo. Wanda suka bi jirgin yawo kuma 12 aka rasa, 12 suka ji ciwo. 18 kuma har yanzu ba san inda suke ba, ana nan ana neman su.
Cikin waɗanda aka tabbatar sun rasu nan, shin duka gawakinsu na ajiye ne ko kuma akwai waɗanda aka fara jana'izarsu?
Mai a cikin wanda suka rasu a gaskiya akwai waɗanda aka fara jana'izarsu, idan mutum ba ya nuna bai so a bisin da gawar ba ne, ƴan uwan shi nake nufi, da an samu an tabbata cewa wannan ɗan Najeriya ne, Allah ya mara su abun nan. Ana yi ana bisinewa tare da sauran mahajjata na wasu ƙasashe da suka rasa rayukansu.
Akwai fitattun mutane da muka tun farko muka yaɗa sun rasu kamar irinsu Professor Tijjani Almiskini, irinsu ƴar jarida Bilkisu Yusuf da sauransu. Shin akwai wasu sabbin sunaye fitattu cikin waɗannan wanda suka ƙara rasuwa?
Akwai su, akwai kamar Sarkin Zin. Akwai kuma wani chairman daga Sokoto, akwai kuma mataimakin Amirul Hash na jihar Taraba da shi har yanzu ba gan shi ba. Akwai su ire-iren su, amma da yake ba tabbatarwa akai ba, ba ma so mu fara yaɗawa mu yaɗa jita-jita sai mun tabbatar mun tantance mun gane abin da ake ciki kafin mu yi wannan dogon bayani. Sai dai matsalar da ake da shi shine ita hukumar alhazai kamar ba kowa ce a garin, tana da daidai iyaka takun da za ta yi, sauran kuma dole ta bar hukumar ƙasa da kuma ita wannan consulate da embassy din mu.
Duniya, duniya, kuma mutum ya huta.
To madalla, bari mu sake komawa zauren majalisar ɗinkin duniya inda domin jin kaɗan somantaɓin hira da shi abokin aikinmu Mahmud Lalo ya yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Da farko a ce ka gabatar da jawabinka a zauren majalisar ɗinkin duniya inda ka taɓo batutuwa da dama da suka shafi muradun raya ƙasashe da aka shata na majalisar ɗinkin duniya. Ya kake kallon yiwuwar ƙasashen Afirka za su cimma waɗannan muradu da aka shata?
To ai ƙasashen Afirka yana so kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa zama lafiya da wadata. Duk kowace irin gwamnati ce ta kowace jam'iyya ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya, kuma an samu mayuncin al'umma aiki suna iya noma abincin da za su ci har ma su saida wasu ƙasashe daban, kuma sha'anin tsaro ana zanna lafiya. Sannan kuma akwai sauran ci gaba, akwai wutar lantarki aiki, akwai hanyoyi masu kyau, akwai ruwan sha, akwai makarantu, akwai asibitoci. Wannan shine niyyar kowace irin gwamnati balle ta kasashen mu masu tasowa.
Wasu suna ganin kaman an tsara wasu murade guda 8 a baya, yanzu an kara sun dawo 17. Ana ganin kaman abin za a iya tserewa kasashen Afirka. Ya kake kallon wannan lamari?
To ai kasashen Afirka an riga an tsere musu. Duk wanda ya fika ilmin zamani na science wato
kimiyya
ya zo ya yi ma'aikatu da yawa, ya samu mutanen shi aiki, ya tabbatar yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba, ya tabbatar da jami'an tsaron shi an kwarar da su suna san ƙasa suna aiki an musu bariki yaran su suna gani su zuwa makaranta in ba su lafiya ba su lafiya suna zuwa asibiti alwashi yana zuwa akan kari yadda ya kamata shine zama lafiya.
To a je ka gabatar da jawabi inda kace Najeriya ta mai da hankali matuƙa wajen ganin cewa ta shawo kan matsalan Boko Haram, sai kuma rahotanni suka nuna cewa Najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin Chad ba. Me zaka ce game da haka?
To mutum ba sai ya sani ba zai je,
wato ba sanar da ku
ba sanar da mu ba, amma ya za a yi yanzu cikin mako daya lokacin da aka rantsar da ni, cikin makon da aka rantsar da ni naje Niger, naje Chad, to ba ga kira na da aka yi Jamus wajen manyan kasashe guda bakwai masu arzikin duniya guda bakwai da za ni Kamaru, amma da na dawo naje Kamaru, naje kuma Benin, kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan kasashen, wato da Kamaru, da Chadi, da Niger, da Benin, da Najeriya muka haɗu a Abuja. Bayan na sojojin sun haɗu, ministocin tsaro suka haɗu, sannan mu shugabannin ƙasa muka haɗu. To me za mu yi fiye da wannan? Shi kuma dan mu zo mu yadda da yadda za mu yi tafiyar da sha'anin tsaro a wannan sashe na Chad Basin Communal ƙasashen da suke zage da ƙasashen Chad.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hirarsa da Mahmud Lalo a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar kula da masu aikin haji wato Obama na a hirarsa da wakilinmu Adamu Elika ya bayyana cewa kimanin 'yan Najeriya 64 ne suka rasu a aikin hajin bana. To har yanzu dangane da wannan aikin hajin, dan majalisar dokokin jihar Adamawa Abdulrahman Abubakar ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske dangane da halin da tawagar jihar Adamawa take ciki.
Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bukaci hukumar aikin haji ta kasar da kuma ofishin jakadancin Najeriya a Saudiya da su gaggauta tantance 'yan Najeriya da turmutsin aikin hajin ya shafa domin a sanar da danginsu. Yanzu haka rahotanni daga Saudiya na cewa yawan alhazan da suka mutu a hadarin ya ma haura 1,000. Tun farko dai alkalumin da hukumomin Saudiya suka fara fitarwa na cewa sama da mutane 700 ne suka mutu, to amma kuma yanzu adadin na karuwa. Yayin da ma akwai alhazai da dama na Najeriya wanda har yanzu ba a ji duriyarsu ba, ciki ko hadda na jihar Adamawa. To sai dai kuma yayin da ake ci gaba da dakon sanin halin da alhazan jihar Adamawa ke ciki, shugabannin hukumomin alhazai na jihar da kuma 'yan majalisar dokokin jihar Adamawa sun ma bukaci ne da a kwantar da hankula. Honorable Abdulrahman Abubakar dan majalisar dokokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabar Mobe ta Kudu wanda yanzu haka ma ke ƙasa mai tsarki, ya bayyana halin da suke ciki a yanzu.
To gaskiya ƙasar al'umma yanayin abin da ya faru a ƙasa mai tsarki abu ne daga wurin Allah, ba wanda ya san hakan zai faru, don ba wanda hukumar Saudi da abun ya faru da ita a kasanta ita batabata ta shirya abu ta zo ta ce wai a za a samu abu, wannan kuma Allah shi ya yi dan Adam, kuma Allah shi ya san yadda zai dauke shi, ta hanyar da zai dauke shi. Kowa ya bar kasar shi lafiya ya zo zai aikin haji, amma kaga wasu sun galabaita, to wannan saurin Allah kuma ba wai masifa bane, haka ne Allah ya yi za su koma gidan gaskiya, don haka sai mu rungume shi akan daga wurin Allah ne mu manta da abun da ya faru. Muna kiran mutane mu tsanta haka ba wani abu, wannan is normal a rayuwa, dama zaka samu irin wannan abu.
Da yake akwai wadanda har yanzu ba san inda suke ba, wani hali ne kuke ciki yanzu?
Ma gaskiya Adamawa kan mutanen da ba san ba mutane da yawa ba, mutane kalilan ne, kuma ina ga wayansu din yawancin, amma sauran ina ga tsanin sun fata sun shiga wayansu wurare, nan ba da jima ba zai gano su, don an bi asibitoci an bi mai duka da ba a same su ba, amma ina ga ba wani sun mutu ne ko wani abu ba, wanda duk suka mutu an dauki hotunansu, amma manna ba dan Adamawa na ji kufin ɗaya ne a ciki, mutane sai su kwantar da hankalinsu, za a gano su da hankali ɗaya bayan ɗaya za su fito insha Allah.
To sai dai kuma wannan ko na zuwa ne, yayin da matuni kungiyoyi da kuma wasu ƙasashe suka fara kiran da a binciki musababin wannan turmutsin, kana ma da buƙatar ƙasar Saudiya da ta hada hannu da sauran ƙasashen musulmi wajen tafiyar da aikin hajin, batun da masana irin su Sheikh Dr. Ibrahim Jalo wanda ya shafe fiye da shekaru 15 a ƙasar Saudiya ke ganin hakan bai dace ba.
Wato farko ya kamata ka san da yake mutum ba zai zanna ba tare da abokin hamayya ba ko abokan hamayya,
ko da za a ce ba Saudiya ba kasashen musulmi ba, a ce dukkan duniya a ce so za su kula da wannan wurin, ba ka da dama ka ce yanzu shikenan ba za a samu wani lokaci da za a samu wani hatsari ba.
To da mun a tambaya ranka ne, da wasu ne ya kamata a ce an samu saboda gyara, wani shara ka bada?
Ai gyare-gyare kullum suna nan suna tafiya,
kuma ko yanzu wannan wani lamari ne, hatsari ne, babu shakka hatsari ba zai faru ba sai da sanadi. Sanadin nan ya yiwu a ce kuskuren mutum ɗaya ne, watakila kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin jami'an tsaro, kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin wani jami'i daga cikin jami'an tsaro, watakila kuskure ne daga wani alhaji guda ko daga wasu alhazai biyu, watakila wani ya bi inda bai kamata a bi ba, mutane suka yi tururuwa suka yi ta bi. Ya yiwu da dai ana nan ana bincike a ga menene ke faruwa, amma abin da muke son mutane su fahimta ba wai muna son mu kare gwamnatin Saudiya ba ce, a gwamnatin Saudiya al'umma ne, jama'a ne ke shugabantanta mutane wanda suna iya yin kure, ku suna yin wani abin da ba daidai ba, wani lokaci cikin kure, wani lokaci kuma cikin ijtihadi, su ga watakila in suka yi haka abu zai yi, sa'an nan kuma abun ya kasa yin kyau.
Kawai yanzu ma dai tuni har alhazan wasu kasashe suka fara koma kasashensu bayan kammala aikin hajjin banan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, kai tsaye muna tare da wani bisa layi daga jihar Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi.
To, alhamdulillah, Aunty Grace, kina tare da shugaban kungiyar kungiyar nasara ta jihar Nasarawa, wato mutum da mutane garba Salim Likita Radio na garin Agwagun Domin jihar Nasarawa.
To, abin da ya burge ni gaba ɗaya cikin sunan naka shine kai likitan radio ne, to kana magana a radio, ina gudunmuwarka ga wannan shirin.
To, alhamdulillah, to gaskiya na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda wannan ijtihadi da ya faru a ƙasar Makka, na farko ina yi wa duk ƴan uwana musulmi na duniya taziya na rasuwan da muka samu. To, a gaskiya ni ra'ayi na Allah shine cikin zai yi kyau a ce ita hukumar Saudi Arabia da sauran kasashen duniya sun haɗa kai, an san dai ba shakka duk abin da za ka yi ka miƙa wuya ga Allah, ba abin da ba zai iya samun ka ba, saboda haka ina fata kasashen duniya kar su ɗauki abin kuma su mai siyasa.
To, mun gode likitan radio, bari mu nufi Kebbi shi ma mu ji tashi gudunmuwar. Wake ne, wane ne bisa layi a jihar Kebbi?
Wanda ke bisa layi Abubakar ɗan yaya mai sai da ke bakin ruwan ya wuri.
To, Malam Abubakar, ina gudunmuwar ka ga shirin?
Abin da ke gudunmuwa na dai shine ana magana ne akan Kebbi ne ake magana shin domin ban.
Yawa, to Malam Abubakar, sai ka saurare mu ka kuma kokarta in ka sa ka ji inda muka sa gaba domin ka bada gudunmuwa. Bari mu nufi Plato. Plato, ina gudunmuwar ku ga shirin?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga karamar hukumar wace a jihar Plato?
Wake magana?
Sunana Abdulrahman Amwate Amwate, mazaunin karamar hukumar Wate.
Yawa, to
ma angon dan buran nake bugo muku waya.
Yawa, to Malam Abdulrahman, ina gudunmuwar ka ga shirin? Ya menene ra'ayinka dangane da wannan batu?
To, masha Allah, wato wannan al'amarin abin sai dai in bari ki a takaice wake mutane za su fahimce.
Eh, babu lokacin dogon tarihi, amma
tambayar ita kuma yadda za a fahimce a cimma manufa game da matsalolin da yake faruwa mana, yanayin yadda abin yake zuwa juyi-juyi.
Ya, wato bari mu nufi Gombe. Gombe, wake bisa layi, layin na Gombe ya tsinke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayinku ne kar wannan turmutsutsu da aka samu a aikin hajjin bana da ya sanadiyar rasa rayuka. Kimanin yanzu dai rahotanni na nuni da cewa an sake samun ƙarin waɗanda suka rasa rayukansu, musamman kamar yadda kuka ji a Najeriya. Kuna gani lokaci yayi da za a ba sauran kasashen musulmi dama su masu sa hannu a gudanar da ayyukan hajjin nan, kula da shirya aikin hajjin nan. To, bari mu nufi Plato. Har yanzu akwai wani daga jihar Plato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana daga jihar Plato ne, Yalwan Shandam.
Yawa, to daga Yalwan Shandam, wake bisa layi?
Ali Garkuwan Fema ne, Yalwan Shandam.
Yawa, to Malam Ali, ina taka gudunmuwa ga shirin?
Gudunmuwa ne, Allah jikan ulumin musulmai. In da suka rufe, Allah ya furta musu.
To amin suma amin to lokaci kuma ya kawo gaba sabili da haka gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana zamu sake ba ku wannan dama domin ci gaba da bayyana ra'ayoyin ku akan abin da ya shafi rayuwar ku da ci gaban kasa.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. Kogin Mekong da ya kwararo daga kasar China ya biyo kasashen Burma, Cambodia, Laos, Vietnam har ya zuwa kogin kudancin China gida ne ga fiye da mutane miliyan 60. Kimanin kashi 85 cikin 100 na ilahirin jama'ar yankin rayuwarsu ta ta'allaka akan kogin ne na Mekong, musamman ga masunta da masu noman rani. Wannan yana nufin duk wani barazana ko cikas da zai shafi wannan kogin zai jawo mummunan bala'i. Abin da yasa a ranar 31 ga watan Agusta, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da haɗin gwiwar cibiyar faɗakarwa game da haɗura ta Asiya da cibiyar binciken ruwaye ta Netherlands da ƙungiyar nazarin batutuwan da suka shafi muhalli ta California suka kaddamar da wani shiri mai suna Sever Mekong, wanda zai yi amfani da tauraron dan adam domin sa ido akan yankin. Alal misali, za a sa ido ta tauraron dan adam akan yanayin sararin samaniya da ruwaye wanda dumamar yanayi ke yi wa barazana da kuma karuwar jama'a a yankin. Wannan zai bada damar yin tsari na tsawon lokaci wanda zai taimaka wajen kiyaye samar da abinci da kare gandun daji. A ƙarƙashin shirin, za a yi amfani da kimiyyar zamani domin tsare yankin, inda hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da wasu hukumomi suka fara nazari kan abubuwan da suka fi damuwar yankin da nufin samun mafita. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To da sharhin muryar Amurka kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
To wasu shaidu sun bayar da rahoton jin karan harbe-harben bindiga da fashewa a babban birnin Burkina Faso a lokacin da sojojin kasar ke takurawa dogarawan shugaban kasar da ke bayan juyin mulkin da bai samu nasara a baya ba. An fara faɗan ne dai a yammacin yau Talata, mintuna kaɗan bayan da sojoji suka zagaye sansanin dogarawan da aka fi sani da RSP a Wagadugu, babban birnin kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto a yau Talata da ya ce sama da 'yan gudun hijira 500,000 ne suka tsallaka tekun Baharum cikin wannan shekara domin neman kyakkyawar rayuwa a Turai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 515,000 masu neman mafaka sun fito daga kasashen da ake yaƙi da talauci a gabas ta tsakiya da Afirka tun watan Janairu, a lokacin da mutane 383 suka isa iyakar ƙasar Girka, wasu 129 kuma suka sauka a Italiya. Majalisar Ɗinkin Duniya da masu aikin agaji na Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukan sanadin harin bamaman da jiragen saman ƙasar Saudiya suka kai akan gungun masu halartar shagalin bikin ɗaurin auren da ake gudanarwa a kudu maso gabashin ƙasar Yemen ya cira zuwa 130.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu, sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da demokaradiyya a yau na Sahabu Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA, ko kuma ku ci gaba da tsokaci akan shirye-shiryen namu a shafinanmu na sadarwa Facebook da Twitter. A madadin Sarfilu Gumel da ita Malama Juli da hada shiri da bada umarni da ma injiniyanmu na yau Kis Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.